Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 2 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ƙarin bayani akan bayanan da 'yar gidan Malam Ibrahim Alzazzaki ta yi ta fito na cewa ta kada a daina zanga-zanga. Sannan za ku ji cewa bangarori biyu masu ikirarin shugabancin Majalisar Dokokin Jihar Bauchi na ci gaba da takaddama da juna. Kamar kowace ranar Juma'a, ya kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-200-205-2655. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe. Watanni biyar bayan tattaunawa da ya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan cewa Koriya ta Arewa ta daina kera makaman nukiliya, kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar. Waɗannan gwaje-gwajen na makamai masu linzami ba su karya yarjejeniyar da muka saka hannu a Singapore ba, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Sannan daga baya kuma ya amince cewa gwaje-gwajen makaman masu linzami za su iya karya ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. A watan Yuni na bara ne dai shugabannin biyu suka haɗu a Singapore. Wasu jami'an Amurka sun faɗa cewa tuntuni Kim da kansa ya yi wa Trump alkawari ba zai sake gwada makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba ko gwaje-gwajen makaman nukiliya. Hukumomin soja a Sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid a ranar Litinin da kuma garin Umdurman a ranar Alhamis. A yau Juma'a aka kama wasu sojojin Sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid. A ranar Alhamis, Majalisar Kolin Sojin ta kama mambobinta mutum bakwai saboda goyon bayan yin amfani da ƙarfi da yake da alaka da abin da ya faru. Sannan an sake kama mutane biyu da ake zargi da kashe masu zanga-zangar a garin Umdurman, birni na biyu mafi girma a Sudan. Duk da wannan kashe-kashen da kuma tashin hankali, Majalisar Kolin Mulkin Soja da kuma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu neman ganin an kawo sauyi sun koma tattaunawa a ranar Alhamis da maraice akan kafa gwamnatin haɗaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙile su ta Amurka, wato CDC a taƙaice, ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar Ebola wadda ta fara shekara guda da ta gabata, yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikata idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. A yanzu dai ma'aikatan CDC 12 ne aka tura zuwa can birnin na Goma, shi ne babban birni da matafiya suke yada zango a cikinsa, wanda kuma yake kusa da iyakar Congo da Rwanda. Hukumomin birnin na Goma sun tabbatar da kamuwar mutum na hudu da cutar ta Ebola. Daya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifin nasu ya taɓa yi da ke nuna aƙidar wariyar launin fata da raina baƙaƙen fata a cikin wata ƙasida da ta rubuta a yau Juma'a a cikin jaridar Washington Post. Patti Davis ta ce san ba ta yi zaton cin karo da fayafayen kaset da aka fito da su ba a kwanakin nan, inda aka ji mahaifin nasu yana kiran wasu wakilan ƙasashen Afirka da ke halartar wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin birrai saboda sun jefa ƙuri'a da ba ta yi wa shi Reagan daɗi ba. Musamman Reagan ya fusata ne da tawagar wakilan ƙasar Tanzania, waɗanda a lokacin taron na shekarar 1971 suka goyi bayan China wajen jefa ƙuri'unsu. A cikin kasar ɗin da ya ɓulla kwanan nan ne aka ji Reagan yana cewa, ka gaya waɗannan sakarkarin birran daga ƙasashen Afirka, sinannu waɗanda har yanzu ba su ma saba saka takalmi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan da kotun Najeriya ta haramta kungiyar Islama ta IMN, almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙara. Bayan nan suka dakatar da duk wata zanga-zanga kafin a gama shari'ar. Sai dai 'yar jagoran wato Suhaila Elzazzaki ta fitar da wani bayanin bidiyo inda ta nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zangar kamar yadda 'yan tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu. Manya tafiyar na nuna ban mamaki akan kalaman na 'yan shugaban, inda suka ce rashin fahimtar yanayi ne ko kuma ƙarancin shekaru. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
Almajiran Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙarar haramta su da kotu ta yi bisa buƙatar hakan daga gwamnatin Najeriya. 'Yan tafiyar ta shiya IMN a taƙaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da 'yar jagorar su Suhaila Elzazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo. Tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da ma tattaunawa. Manyan tafiyar na nuna ba mamaki Suhaila da ke Malaysia halin yanzu ba ta fahimci yanayin ba ne ko kuma ƙarancin shekaru ya jawo haka. Babban almajirin Elzazzaki Muhammad Ibrahim Gamawa ya fara bayyana ɗaukaka ƙara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila.
Azun nan kafin a tashi a aiki, lauyoyin mu cikin rakiyar 'yan jaridu aka je aka kai wa'annan takardu kotu. Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun ƙalubalantar wannan haramtaccen haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara, aka ce wai magana in tana kotu ba a yin ta, sai kotu ta gama, to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu, za ta kama mai tausaya mana, za ta kama mai magana da mu. Kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha don kar mu sha mu mutu, shi ma za a kamata, ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu.
Muhammad Ibrahim, me mutane za su ɗauka yanzu tunda ita 'yar gidan Malam Suhaila ta ce kamar ba ta san ma da zaman mutane irin ku ba?
Sai wannan dai kawai da an samu ɗan saɓani ne wanda ban cika so shiga cikinsa ba, amma a ce ma ba a san da mutane irin ba, a kai ka san wannan abin magana ta ba haka mazaunin ce kamata ya kasance ba. An dai samu matsala wajen yanda aka ba da sanarwa, sannan kuma wannan abin inda aka samu taron jama'a ko a hukumance ko kuma dai a wata tafiya ana samun waɗannan matsaloli, kuma zuwa ga yanzu ai an getta magana.
Mai nazarin lamuran 'yan shiyan Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya ce tattaunawa ta fi ala ga jama'ar ta Elzazzaki.
In ya koma ga cewa akidan mutum ko kuma bauta mutum yakan ja ma mutane wato al'umma matsala, to gwamnati kuma ba za ta nada aninta ta ce ba za ta yi wani abu ba. Kar ya kai ga cewa an yi amfani da bindigogi ko kuma wani abu da zai iya ya sa mutum ya rasa rayukansa ko annansa ko idansa ba. Abin da ya sa kenan sulwe ya fi akan ka fito na fito mu zo mu gwabza wanda muka gani a kwanakin nan da ya faru. Fatan mu shine su da gwamnati su zauna a ababen da suke yi wanda ya shafe shiga haƙƙin jama'a ya kasance sun bar su.
Babbar kotun Kaduna za ta duba batun bada izini ga Elzazzake tafiya asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko kuwa lokaci ne zai nuna. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yayin da bangarori biyu masu ikirarin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi ke ci gaba da takaddama da juna, bangaren tsohon shugaban majalisar Honorable Kawu Shehu Damina na jam'iyyar APC na zaman gudun hijira a Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Kwari daga Kano ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan Najeriya ta baiwa gwamnan Bauchi Bala Muhammad wa'adin makonni uku ya sake kaddamar da sabuwar majalisar dokokin ta Bauchi, ko kuma ita majalisar ta tarayya ta karbi ragamar tafiyar da ayyukan majalisar ta Bauchi, yayin da a hannu guda kuma babbar kotun Bauchi ta bada order cewa bangarorin biyu su gutsaya inda suke. A sai ta saurari karar da aka shigar gabanta game da wannan riki. Honorable Kawuwa Shehu Damina da ke jagoranta tsagin 'yan majalisar dokokin ta Bauchi masu zaman gudun hijira a Kano ya yi karin haske game da halin da ake.
Ya zama muke jiran sabuwar doka da oda na kaddamar da majalisa ta tara, wanda a yadda suka nuna idan bai haka ba, alimisali su a matsayinsu na majalisar kasa za su ɗauke gudanar da jami'an majalisar jihar Bauchi.
Da wannan hukunci na majalisar kasa, in kenan kai yanzu ba shugaba bane kamar yadda kuke ikirari ba?
Eh, ni a majalisar ne mai bin doka da oda tunda an ce ni haka na dauka, kuma haka na tsammanci ya kamata a ce su ma ɗaya bangaren su dauka.
Kana maganar hukuncin majalisar tarayya da ta zo Bauchi game da wannan takaddama, a hannu guda kuma mun ji hukuncin babbar kotun Bauchi wacce ita ma ta zartar da ta ta hukunci na oda da ta bayar.
Eh, duka ta bayar. Kuma kamar da na faɗa maka, ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga mu a nan ɓangaren kenan muka tsaya har yanzu, tun daga ran da aka yi wani abu ranar 20 ga watan da ya wuce zuwa yau ba za ka samu ɗaya daga cikin mu 20 ɗin nan da ya karya doka da oda ba. A matsayin wanda na kotu har ya shafe mu tun da muna cikin ƙarar da aka yi, ware lauyoyinmu su ma sun rubuta wani nazu, kuma a ran da aka ce a koma nan za a koma za mu ci gaba da wancan maganan. Wannan kuma ta tarayya ita ma yadda ta bayar muhammadan masu shaurara.
Amma masu nazari a fagen siyasar demokuraɗiyyar Najeriya na ci gaba da tsokaci game da wannan takaddama. Malam Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano.
Abubuwa guda biyun sun ci karo da juna, da hukuncin da kotun ta bayar da kuma matakin da ita majalisar dokokin tarayya ta dauka. A ra'ayina ina ganin ya kamata a ce a zo a samar da wata maslaha wadda take ta siyasa, abinda zamu cewa political resolution watakila. Kuma maslaha ita ce wadda za ta sa a koma a janye waccan doka da kotu ta bayar, domin idan har akwai wannan doka din kuma duk lokacin da aka yi wani abu wani bai gamsu ba zai iya komawa ya garzaya kotu ya ce an yi abin da yake sabanin kotu. Sannan su kuma kansu majalisa din sai an shigo da su a cikin kokarin samar da wannan maslaha ta siyasa din, domin ai ba jihar Bauchi bace kadai, akwai jihar Edo da take fama da irin wannan matsalar, kuma gwamnatin jihar Edo din ma tana nuna wa majalisar yatsa akan cewa ba ta da hurumin abin da take son ta yi a majalisar jihar Edo din. Saboda duk abin da ake ciki dai dole daga baya sai an zo majalisar nan ta zauna ta yi aiki tare da gwamna, ko waɗanda yake so ne ko ba waɗanda yake so bane. Saboda haka ina ganin ai maza a warware matsalar, kuma a samu sulhu tsakanin juna domin a rafa nawa mutanen jihar Bauchi, shine abin da ake bukata.
Malam Kabiru Sufi kenan, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Ya geniya ga sanaya uwa daya Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun samu kiranmu na farko daga jihar Jigawa. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Alaikum salam, lalle ce mai sanunta ya ga Alhaji Usman Kwano daga kalamar kuma garin jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
Dan Litin mai siminti, muna jinka.
Gaskiya ni kuna ta da waɗannan ‘yan majalisa na jihar Bauchi, ya kamata su tsaya su daidaita su haɗa kawunan su don su yi al’umma aiki, domin mu dai talakawa ne kuma ne muke zaɓar su. Ya kamata su tsaya su yi haƙuri su sulhunta kansu don su ciyar da jiha da ƙasa baki ɗaya, mu amfani abin ruwan dimokuraɗiyya da suke yi dokana, domin sun shi shugabannin nan yan ma sun kili dole dai a dawo a sulhunta da umma, ba dole dai a dawo sulhun dai shi ne ya kamata a yi, su haɗa kai su zo su yi haƙuri su zauna su tattauna, don Allah dana ba wai wani abu za a tsaya a zauna a tattauna a kawo maslaha mai kyau a kawo ci gaba mai ɗorewa a jihar Bauchi da Najeriya gaba ɗaya. Wannan yana gudun mata dan tsaye su mutu ya rayu kuma kana kalmar gwamnati ga jihar tarayyar Najeriya.
To, mun gode dan Liti mai siminti. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
So, Alhaji Musa Garo, muna jinka.
To, kin san abin da ya damu mutum shine ya dame shi.
Haka ne.
Idan muka dauki gaskiya abubuwan da ke faruwa kamar mu anan arewacin Najeriya, especially ma nan jihar Kaduna, gaskiya tsakani da Allah mu wada cikin wani kangi ko kuma na cikin wani tsaka mai wuya. Tsakanin Kaduna da Oduwa, a ce tsakanin a hanyar birnin Gwarin nan, a cikin satin nan ko ji an dauke mana mutane yan kasuwar mu. To, gaskiya al'amari irin wannan abun ya kamata fa a ce gwamnati ta fito ta gaya mutane gaskiya. Sai irin wannan abubuwan bai kamata a ce mutane kawai a zira ido kullum a dauke kun karɓi kuɗi a hannun mutane yan kasuwar nan, kuma kun kama su kun ce sai an kawo miliyan 100 ko sati ba a yi ba kun kashe mutane uku kun zo kun ƙara kama mutane. Ya kamata dai gaskiya al'amari a tsaya fa a duba wannan al'amari. Kuma gaskiya daga ƙarshe ma ina kira ga al'umma ɗan ƙasa, kada mu ce za mu zira ido. Gaskiya wannan abin ya kamata ba malamanmu da masallaci a koma alƙunut, a koma roƙon Allah, a koma addu'a, a koma ga Allah kawai shi ne mu fita, domin wannan abin duk inda ake tunanin sa an wuce tunani. Arewacin Najeriya a ce an jiha a je a kore mutum 100 mutum 1000 a tafi ƙauye 30 a tafi ƙauye 50 a jihar Sokoto ko jihar Katsina ko jihar Zamfara ko Kaduna, wannan abin bai yi yawa. Allah ya kiyaye mu, Allah ya iya mu da iyawarsa. A tashi lafiya, Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma sai jihar Kwara, da wa muke magana?
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Bello Garba, Dina Sokoto a Najeriya, mai bulawus kala-kala daga nan Kwara. Bello, ina kira musamman ma ga gwamnatin tarayyar kuma gwamnatin jihar Sokoto, da Allah da kai mana dauke irin ka yawan kisan jama'a da ake yi a jihar Sokoto. Gaskiya abin ya wuce gona da iri, ya baki. Don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya, in ita gwamnatin jihar Sokoto ta kasa, to Allah ka mana dauke don irin wannan kashe-kashe gaskiya da ake yi, abin ya wuce gona da iri. Yanzu akwai wasu ƙananan hukumomi kusan irin gwaran isar sabon birni, kowace rana ta Allah sai an kashe, akwai wanda ake kashe, akwai wanda ake kama ana yin kidnapping, ana ɗauke su. Kaga wannan abu ne wanda gaskiya bai dace ba, ya kamata a taƙaita wannan abun. Allah ya kawo mana zama lafiya a jami'a ta Sokoto, sauran jihohin Najeriya da ƙasa baki ɗaya, da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode.
To mun gode Bello Garba. Yanzu kuma sai jihar Taraba, da wa muke magana?
Ana magana da Murtala ne daga Jalingo.
To Murtala, muna jin ka.
Ni ra'ayina shi ne gaskiya al'amari mun ɗan kidnapping ne sun samu a gaba wallahi, kuma gwamnatinmu na Taraba ba ta yin komai, ba tsaro ba komai a Taraba. Sannan kuma muna zaune ga kofi da aka sa wanda an kiya cire, sai cutar da 'yan mashin ake ta yi, wani sa suna ta cutar da mutane iri daban-daban, ba mu san me yake faruwa ba. Karfe 8 poli ya zo kama mutum ya karbi 2,500 aikin kira, abinda suke taiwa 'yan mashin. Wallahi muna son gwamnatin tarayya ta duba wannan al'amari don Allah. Yawwa, muna cikin wani hali wallahi.
To
na gode murya Amerika.
To mun gode Murtala. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Kina magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To yau abin da nake tare da shi game da alhakin shugabanninmu na musamman na Arewa.
Eh,
saboda akwai bangarori da dama abubuwan da yake ya kamata a ce an samu shugaba a Arewa, to kuma duk abubuwan su tabarbare. Kuma haka ya zo sakamakon ainihin ba sa shishin Arewa ne, ya kamata ka san gaskiyar da suke farka a kan shi. Da kira da nake a ainihin shugabannin Arewa kenan, ko kuma yana muku fatan alkhairi game da damar da kuke ba muke bayyana ƙorafe-ƙorafen mu, kuma Allah ya sa shugabannin mu su ji.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna magana da Yusuf Nadaba Idris Golden Voice na Gwamburi, Nasarawa.
To so, Malam Yusuf, muna jin ka.
Wato ni kira ne nake da shugabannin Arewa, da don Allah a haɗa kai, domin idan a taɓi mutumin kudu sai ka ji duka su sun yi magana, amma mu a Arewa ba a haka, sai a bar kowa kawai ya wahala. Saboda haka don Allah yan Arewa mu haɗa kai, mu ne shugabanni kuma mu mafi yawa, amma ba mu da haɗin kai, ina za mu kai? Saboda haka don Allah muna roƙon yan Arewa mu haɗa kanmu, mu taimaki junanmu. Wannan kenan daga Yusuf Nadaba Idris Golden Voice na Gwamburi, Nasarawa.
To Yusuf Nadabo, godiya muke. Sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Ajiya, barka da lasari, kuma barka da juma'a.
Yauwa, barka dai. Menene ra'ayinka?
Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To Hajjia, yauwa, ra'ayina na farko shi ne cewa muna ƙara roƙo ga wannan gwamnati, inda har abin da sallata ta ba matalakawan ƙasa su mori sashi na 39 na kundin tsarin mulki, faɗa albarkacin baki. To wannan gidan rediyo naku na Amerika kun taimaka wajen faɗin gaskiya da cin nasarar wannan gwamnati da kowa ba nuna son kai. Akwai shirin kuda a wancan gwamnatin da ta kamata na PDP, da kuna haɗa tashan ku da tashoshin gida aka FM da sauransu, don akwai kai ga inda ba ta hajjiyar kai ba, ba san da lokacin shi zai ana. To muna roƙo Malam Muhammadu Buhari ya ba sashen Amurka dama su sautuna haɗa shirin kuda wasu tashashen yaɗa labarai na gida, domin a ji saƙon da kuke isarwa. Kuma wannan muke roƙo da fatan garshi mai magana da shugaban ƙasa, garbin shi roƙo yana jin wannan safonmu saboda gudun.
To mun gode Malam Murtala. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu. To mun samu wani kira daga to madalla masu sauraro, sai a gafarce mu, lokaci ya yi halinsa, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Ministan wasanni da tsale-tsale na kasar Jamhuriyar Cameroon, Narcis Kambe, ya karbi tawagar kulob din 'yan wasan volleyball na kasar Jamhuriyar Cameroon a ofinsa da ke birnin Yaounde, yayin da suka mika masa kofin nahiyar Afirka wanda suka dauko daga kasar Masar. Ministan ya karanta musu jawabi na musamman daga wajen shugaba Biya kan irin namijin kokari da suka yi kasancewar sun dauko kofin har sau biyu a jere. Kana ministan ya ce hukumar tasa za ta ci gaba da agaza musu ta bangalori daban-daban, ta ware waɗansu kuɗaɗe na musamman domin haɓaka ayyukan nasu. Yace yana ƙara musu ƙwarin gwiwa na cewar sun zama zakarun nahiyar Afirka har sau biyu. Hukumar wasanni na ƙasar Jamhuriyar Cameroon FICAFO ta musanta jita-jita da ministan wasannin ƙasar Algeria ya faɗa akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF, anda yace ƙungiyar ta shaida masa muddin dai idan ƙasar Jamhuriyar Cameroon ta gaza kai labari kan hada gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2021 za ta iya mika wa kasar Algeria. Kana hukumar ƙwallon kafa ta kasar ta Kamaru ta ce labarin kanzon kurege ne da ministan yake yayatawa. Haka zalika ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar Kamaru, inda Mutabus Lions har yanzu dai ba su da mai horar da su tunda kocin su Clarence Zidop yayi batan dabo a can kasar Misra. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe, watanni biyar bayan tattaunawar da ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan cewa Koriya ta Arewa ta daina kera makaman nukiliya tare, kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar. Hukumomin soja a Sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid a ranar Litinin da kuma garin Omdurman a ranar Alhamis. A yau Juma'a aka kama wasu sojojin Sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid. A ranar Alhamis, Majalisar Kolin Mulkin Soja ta kama mambobinta mutum bakwai. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙile su ta Amurka, wato CDC a takaice, ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar ta Ebola, wadda ta fara shekara guda da ta gabata, yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikatan idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Chan Wong, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.